لسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بركم رسالك سادوا أولنا مجلسي na fassara alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai jarin albarka masallacin Indimi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri jihar Borno yau muna yammacin 17 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya dace da 6 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki a ya datar da mu jiya mun kai ƙarshen aya ta 53 a cikin wannan sura mai albarka suratu Hud alayhi salam yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 54 kafin nan za mu amsa ɗaya daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum Allah ya jikan iyayenmu amin a tambaya ta ita ce batun fitowar mata zuwa jana'iza a jana'izan maza suna su fito suna fito gaskiya abun wato rubutu Hausa yana ba mutane wahala sai dai kai gurin ka fahimci me ake nufi amma sai ka ji mutum ya rubuta yana amma da ka rubuta inda ka ce da shi rubuta da turanci ka sai magana za ta fito a gaskiya abun yana bada takaici sosai yaya matsayin fitowar tasu a musulunci ba kayansu ba shi da sa kayansu ba shi da kyau cuɗanya ya yi yawa almuhim asali wato sallar gawa ko kuma abin da danganci mamaci idan yaro su abubuwa ne kamar guda uku za ce misali yi masa wato sallah sannan raka shi makabarta abin ne shi sannan kuma a yi wa iyalansa taziya dole na abubuwa ne ayyuka ne na lada ayyuka ne na lada ayyuka na lada a yi wa mamaci sallah namiji da mata duk za su iya babu dalilin da ya hana mata za su yi sallaci gawa innama nisa'u shafa'ul rijal taziya za su yi taziya raka mamaci makabarta ne wannan an hana su mata ba za su yi wannan ba amma idan sun je gidan mamaci za su sallaci gawa za su yi sallaci gawa ko a masallaci ne misali masallacin juma'a ko lokaci biyar bayan an gaba sallah an kawo gawa aka sanar cewa za su sallaci gawa mata sun halarci wannan sallah za su sallaci gawa aiki ne lada wanda wanda ya sallaci gawa yana da kirati inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da za su iya su yi taziya to yanzu abin da matan mu suke yi in mutum ya rusu ku maza za ku ji ku zo na waje kuna jira ku fito da gawa ku sallaci gawa su kuma su taru a gidan mamacin suna nan zaune wani sha'ilin ko kuma a lokuta da dama gidan ba zai ishe su ba har su fita su zo na akan titi a kawo gawa ku tashi ku za ku sallaci gawa su suna zaune suna kallon ku to yanzu wannan zuwan da suka yi taziya ce ko sallar gawa ce wace ce ba dai sallar gawa ba tunda ba su yi sallah ba to shin wannan taziya ce in kace ta'aziyya ce wata bata ma samu ta shiga gidan ba tana zaune akan titi to ina ta'aziyyar ya matsayin wannan ka shari'a bata san da wannan ba babu laifi su je gidan mamacin da sunan ta'aziyya inda za su yi su yi ta'aziyya amma a ji a taru ina ji anan akwai kuskuren fahimta aka ce halattar janaza akwai lada amma wace irin halatta ka je ka zauna kawai ko ka je ka sallaci gawan wanne wanda shari'a ta yi bayani a kai a sallaci gawa ko kai namiji ne ka je ka tsaya ba ka sallaci gawa ba kana lada don shari'a ba ta bari wannan ba harka ta lada ba harka ce ta ijtihadi ba in ka yi abu kaza za ka samu lada sai da nassi saboda haka akwai kuskuren fahimta an faɗa musu cewa in halattar janaza akwai aiki ne na lada a mata yaya mutum yake zuwa shi ne ya samu lada saboda haka abinda ya fi dacewa mata su halarci in sun je gidan mamaci akwai rasuwa abinda ya fi dacewa a cikin gidan idan za su ji kabbarar da ake a waje masallan maza su bi su sallaci gawa samu wannan ladar domin tafiyarsu zuwansu ya zama yana da ma'ana an fahimta amma ba haka ba a ji a zauna kuma a lokacin ba ta'aziyyar za a yi ba inda za a samu a yi ta'aziyya wanda za a samu cikin gidan su yi ta'aziyya ba mutane da yawa ba za a hana ba tunda abin da malamai suke faɗa ta'aziyya ba sai an binne mamaci kafin a fara ta'aziyya ba mutum yana rasuwa za a fara ta'aziyya me ya ta'aziyya dama yawa a lallashi a ba shi haƙuri ya jure ko a yi wa mamacin addu'a wannan shi ne ta'aziyya to duk kafin ya rasu kafin abin ne shi ma za a yi a yi ta'aziyya saboda haka in dai mata za su je ne don ta'aziyya amma wannan yana da ma'ana ta amma kuma hakikanin al'amari akwai ta'aziyya irin zuwan da suke babu ta'aziyya za a je a taru ne kawai a zauna ba ta'aziyya ba ba sallah ba ba yi da ma'ana saboda haka abin da ya fi dacewa in dai har za su je to a kwalitar da su idan maza sun yi sahu can gaba su ma mai tsaya a baya su sallah mamaci ma mai ya samu ƙarin addu'a amma mata 200 sun je sun zauna wani sa'arin hatta game da ɗan uwa yake faɗa akwai cuɗanya tsakanin su da maza mai amfanin wannan mata maza suna kallon su su suna kallon maza ina amfanin ba da wani tasiri al'ada ce ba ta da ma'ana saboda haka su bari su yi su yi ta'aziyya daga baya ko kuma idan sun je su sallaci gawa wannan ma da sharadi kamar da ya faɗa ya zama sun yi shiga wanda ke bai saba shari'a ba ba shafa turare ba jan hankalin maza ko babu cuɗanya tsakanin me mata da maza gaskiya irin inda ake yin yanzu akwai gyara in ma su bari su je su yi ta'aziyya daga baya amma wanda dangi na kusa wanda idan sun je za su taimakawa wanda aka yi wa rasu a gidan wanda su za su zauna a gida wannan babu matsala amma a ji a taru a kan titi a taru a gidan ba sallah za a yi ba wannan musamman ba kuma kamar yadda ɗan'uwa ya faɗa abin ya zama akwai sabon Allah a ciki ba zai dace ba wallahu a'lam amma kuma ba za a ce haramun ba in dai babu zuwan nasu babu abin da ya saba wa shari'a ba za a ce haramun ba amma kuma tambaya me ya amfanin zuwan nasu a ji a taro za a ce haramun idan sun yi wani abin da ke saba wa shari'a daga murya ana kuka ana abin da ya saba wa shari'a ko cuɗanya ko fito da ado ba wannan wani abin da wallahu a'lam kuma tambayar sa ko fata ka wasa ta biyu yake ta wata mutane wasu mutane idan sun zo masallaci akwai bishiyoyi suna fakin mota karkashin bishiya ko wasu mutane kuma ba sa samun inuwa in dai haka ne ya tabbata kuma a duba yan uwa in haka ne bai dace ba wato mutum da mota wanne ne wanda ya fi dacewa ya zura a inuwa mutum to saboda haka in dai har akwai inuwa to masu mota su yi haƙuri karfe ko ya ji zafi da sauki saboda haka ba mutane dama su zauna a inuwa to Allah sa mu dace
amin
kafin mu shiga karatu kamar yadda dukkaninmu mun sani irin jarrabawa da aka samu kasar goza can goshe hadda kondiga cikin kwana biyu an kawo hari an kashe mutane an yi kone-kone an tafi da makamai an yi garkuwa da mutane an tafi da mutane mi inda na san labarin jiya baya zahari na zaune sai wani ya zo yana sallama na san shi aka bude masa kofar ya shiga yana kuka shi lafiya ma ce mana ba lafiya ce abin da ya kawo ni an kai yare garin mu goshe shi a nan mai dubu da yake zaune a ce akwai kaninsa yaro su ya bar masa marayu 11 ya kirkir da su akwai yarinya karama daga cikinsu kamar shekara 11 suka aka kai ta ziyara gurin mahaifinsu a can goshe ne wata tsohuwa mahaifiyarta a gurin mahaifinsa kakan yarinya ke shi cikin wannan aka kawo hari harin da aka kawo an yi garkuwa an tafi da wannan yarinya shekara da 11 ya zo yana kuka jama'a a sa ni addu'a tashi hankali ban tashi hankali wajen mu zai ji zafin abin ba sai misali kaddara ka fita shago ko ka fita kasuwa ko ka je wani guri ka dawo gida a ce matarka ko ƴarka wani ya zo ya tafi da ita ba ka san halin da take ciki ba abin yana da girma kuma jarrabawa ce to jarrabawa ce Allah ya kawo abin da za mu ce yi sai dai mu ci gaba da addu'a kar mu fidda mu dai mai kauna daga rahmar Allah don wata hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wannan abin yana tafiya in lokacin ya yi dole zai wuce kamar yadda yake da can babu wannan fitinar da can babu ta bayyana ba da saninmu ba insha Allah za ga ƙarshenta domin a rukun Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka rasu Allah jikansu wanda suka rasa duki Allah mai musu da mafi alkhairi wanda aka yi garkuwa da su ƙananan yara da mata da tsofaffi har da masu ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musu mutuncinsu da lafiyarsu ya fidda su lafiya wani ya tura min hoton abin da barnar da aka yi bakin gari an yanka kan mutum wani ya ɗora kafarsa akan kai din za ga zawoki mata da yara azube mata da yara wanda ko yaki na Allah yaki na jihadi fi sabilillah wanda Allah yana so din an je ba kashe mata da yara amma an ga yara ƙanana me laifinsu tsofaffi mutanen gari me laifinsu me suka yi ko wani shine addini haka manzon Allah ya yi sahabban manzon Allah haka suka yi wannan hakikanin al'amari wannan makirci ne na makiya makirci ne yaƙi ne da makiya ba da wannan yaran muke yaƙi ba su suke yaƙan mu ba hakikanin al'amari ba yaran nan suke yaƙan mu ba makiya ne makiyan musulunci wallahi halle babu wanda ya karfin Allah subhanahu wataala duk tunturun da suke faruwa a nan gurinmu na Boko Haram da kuma bandit a arewa maso yamma su Zamfara Sokoto Kebbi Niger Kaduna Katsina duk difitinar tushen ɗaya ne makiyaye yaƙi suke da mu da addininmu da tattalin arzikinmu da zamantakewarmu yaƙi ne ake da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari makiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karya su ya mai da kaidinsu ga kansu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
نعم الله تعالى كتوى إن قولوا باب أبو الدلام شيء إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء sayyidi wasu daga cikin ababin bautanmu sun sa maka tabin hankali qala sa nabi hudu yace inni ushidu llahi ina shaida wa allah mana ina sa allah matsayin shaida washhadu ushaida anni bari'un mimma tushrikuna ina barranta daga abin da kuke in shirka da shi wannan jawabi ne wato ƙarin jawabi ne na mutanen annabi Hudu alaihi salam bayan ya kira su zuwa ga Allah ya fada musu matsayinsa ya fada musu amfanin sako da ya zo da shi da suka bada jawabin cewa su ba za su bar ababen bautarsu ba za su yi imani da shi ba to ina ma anan suka tsaya ba su tsaya nan ba sai kuma suka fara tuhumarsa suka fara taba mutuncinsa suka ce inna qulu mu fa babu abin da zamu ce in da zamu ce maka wani abu to abin da zamu ce maka shine illa taraka ba'd alihati nabisu wasu daga cikin ababen bautanmu sun sa maka wato tabin hankali su ana ma'ana tabin hankali su sa maka hauka ma'ana saboda kana cewa gumakanmu ba su da amfani ba za su fa'idantar da mu ba to wannan zagin sarki to saboda zagin da kake wa gumakanmu suka fusata suka jefe ka ka kamu da cutar hauka ka samu tabin hankali kunga anan wato har yanzu suna ƙara jaddada imaninsu da gumakanmu har suna ganin cewa za su iya su cutar da annabi Hudu alaihi salam kuma wannan sakamakon zagin da kake wa gumakanmu to shi yasa wato ka samu tabin hankali to shi yasa duk wannan maganganun da kake yi a bauta wa Allah shi kadai gumakan na ba sa amfani mu kaza da kaza duk wannan maganganu ne na hauka na rashin hankali ba ma jin cewa kana wadannan maganganu ne kana cikin hayyacinka kana cikin hankalinka ka fita daga cikin hankalinka to wannan zancen yana da girma annabi Hudu a matsayinsa na manzon Allah Allah madaukakin sarki ya zabe shi kuma kafin nan sun san shi sarai wai da ajin akhahum dan uwansu sun san matsayinsa amma duk da haka saboda kafirci suka ce kai ai kai ba ka da hankali ka hukunci dama ai kun san wannan ai ba tafarki ne sabo ba kusan dukkan nan kafirai kusan sun yi tarayya akan wannan annabi Nuhu shi ma sun ce masa mahukunci sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam shi ma sun tuhumce shi da meye sai mahaukaci ne haka shi mara gaskiya yi domin idan suka yi shiru ba su wakuntar da hankalin manzanni ko ra'ayin manzanni ba kaga sun faki sun san musu da hujjoji babu abin da za su ture hujjojin nan a gurinsu to saboda haka ya za su yi a sai wani ai shirmi ne da Allah rubuta su wani ai hauka ce wani bokanci ne wani usulubi ne salo ne na wato kawar da da'awar manzanni daga wurin maƙiyansu wannan yana nuna cewa lalle sun dage akan cewa su ne akan gaskiya su ne akan gaskiya kuma gumakansu za su iya su cutar kun ga anan tsoratar da shi ake barazana ake masa to ya kiyayi gumakan nan kamar yadda suka sa masa taban hankali hauka to idan ya ci gaba fa karshe makira ya rasa ransa to duk wannan barazana ce da gurin makiya ko a yau yana faruwa a gurare in ka zo kana da'awa kana fatar gaskiya kana yaki da bid'a kana yaki da wato shirka da wasu suke fara bisa kuskure a ciki sai a ce ya fara zagin waliyyai don wani abu ya faru da shi ai dama ai zagin wali da yake ai ba zai zauna lafiya ba wani abu ya faru a gari dama ai irin zagin wali da yake a garin nan ai ba za su zauna lafiya ba ko ba zagi aka yi ba to anan annabi Hudu alaihi salam ai ba zagi yi ba ko yace akwai Allah da ya halice ku ku bauta masa kada ku bautawa wani Allah kai ma zaka zo ka ce a bar shirka a bar daukaka wali fiye da matsayin da Allah ta'ala ya ba duba kuna gani a social media ba ba sai mun maimaita ba irin abubuwan da suke fara suke faruwa irin matsayi da ake ba wali yace wannan bai cancanta ba sai kana zagin wali yayi ai zagi ko ya san zagi don wani bai sabe ka ta ce ai dama sakamakon zagin wali yayi kenan to wannan tafarki ne na kawar da gaskiya na a tsoratar da kai ka bar a fadar gaskiya to ga shi ne ga irin jawabin da mutanen annabi Hud alaihi salam suka baiwa annabi Hud alaihi salam qala sai yace ushidu Allah nasa Allah shaida tsakanin mu ina shaida wa Allah Allah zai shaidi ina da gaskiya mu ba ni da gaskiya Allah ta'ala shi zai hukunta ni washhadu kuma ku shaida anni lallani bari'un mimma tushrikun ba ruwa nan da abin da kuke masa kuke shirka da shi mimma anan mausula ce min alladhi tushrikuna bihi abin da kuke wa Allah shirka da shi ba ruwa nan da shi na barranta da wannan kun ga anan annabi Hud alaihi salam ya nuna musu karfin imaninsu suka ce guma wasu daga cikin guma kanmu ne suka sa maka suka jefe ka da tabin hankali sai ce ba ruwa nan da guma kanmu ban yi da guma kan da za su jefe ni da tabin hankali ba kuma fadinsa ushidu Allah wato yana nuna gamsuwarsa tabbatuwarsa akan tabbatuwarsa akan da'awa da yake wannan barazanar da suka yi masa wannan bai razana shi ba yana nan yana kan bukarsa zai ci gaba da yi wa subhanahu wa ta'ala yi wa mutanensa wa'azi kira ga zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala inni ushidu Allah na sa Allah shaida Allah shine zai shaida a kaina in ban yi daidai ba shi zai hukunta ni ina daidai Allah shine shaida ni saboda haka washhadu anni bari'un mimma tushrikun na barranta daga abawai da kuke kuke shirka kuke wa Allah shirka da su min duni kuma bayan Allah abin da kuke musu shirka abin da kuke wa Allah shirka da su ba Allah bane ba sai halitta ba babun bauta bane kuma bayan Allah ne saboda haka fakiduni jami'a ku yi min kaidi gaba ɗayan ku ku shirya min makirci gaba ɗayan ku fadarsu cewa wasu daga cikin ababen bautonmu sun sa maka tabin hankali nau'in na kaidi kuma kamar mukaddima suke yi masa wasu abubuwa ma za su biyo baya idan baka yi hankali ba to baya nuna gamsuwarsa da da'awa da yake ya gamsu da cewa Allah shine mai shaida sai ke cewa fakiduni ku yi min kaidi ku yi min makirci duk abin da za ku yi ku cutar da ni jami'an gaba ɗayan ku ba ma mutum da yake biyu ba har da gumakan ku gaba ɗaya ku taru ku shirya min wannan makirci sun mara tunziruni sannan kuma kada ku saurara mu yanzu ku yi mu kada ku ci daga baya ni a shirye nake ku yi mu duk abin da za ku yi ni a shirye nake in tinkare wannan abu to kun ga wannan wato duk yana nuna ƙarfin imaninsa da abin da yake yi ƙarfin yardarsa da abin da yake yi dama bai mai da'awa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da za su sa yi nasara yardarsa da abin da yake yi domin idan ba gama yadda da abin da kake yi ba kana farawa za ka maka wata shubuha suka ce anya wannan abin da anya na shirya kuwa anya wannan abin anya a shida ma ni ban shirya ba in ka fara shakka shikenan mai azaba nasara a kanka to fadin da abin da yake fara baki duni jami'an duk kaidi ne za ku shirya ku shirya to wannan yana nuna ya gama gamsuwa babu abin da zai saukar da shi da kan hanya ta da'awa da yake akai to wannan muhimmi ne duk mai da'awa ya gamsu da abin da yake za ka sha da yawa suna da'awa za fara da'awa amma jarrabawa ta zo nawa ake tabbata kadan ne da wani dan bai gama gamsuwa da abin da yake yi ba yana zama wata shubha ko da ma yana wani abu yake na duniya amma da yake ba yi da shubha ya gamsu da gaskiya da yake kiran mutane zuwa gare ta a kuma duniya yake ne ba yake nema ba duk juyin da za a yi duk shubha da za a kawo wannan ba zai sa masa razani ba kuma wajen fannin sa fakiluni jami'an ku da kuma kan ku gaba daya mutanen gari gaba da ku taru ku yi mun makirci wannan ya nuna wato ya gamsu da gazawarsu ya ma raina matsayinsu ya ma raina gumakansu wanda kuma yana ba da tabbacin cewa wannan da'awa da yake ba zai bari ba saboda barazana imma ko da ya kama za su kashe shi to a shirye yake an fahimta kuma wannan ana fahimta dole da iyaye zumunto malami da'awa ya zumunto yana da jara'a ba ya da tsoro dobi abubuwa da dama an ka fara da'awa in dai har kana da gaskiya mai dace to za a tsoratar da kai ta hanyoyi da dama ko a fili ko a boye to in ba ka da jaranta sai ka tsorata to duk wannan aiki ne na jaranta ka tunkari makiya ka ce ba ka shakkarsu ba ka tsoronsu tana na kan gaskiya da kake kira a kai to wannan yana bukatar jaranta da kuma da tabbata akan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi na gaskiya to sai walatun thumma la tunziruni kada ku saurara mu ko yanzu abin da kuke da shi na cutar da ni ku kawo sai ce inni tawakkaltu ala Allah kawo da shi ne dalilin da ya samu tabbata bai ji tsoron barazanar da suka yi masa ba bai ji tsoron kaidinsu ba duk abin da za su iya su yi masa saboda me saboda inni lalle ni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah to wannan shine ya bashi kwarin gwiwa tawakkali ga Allah subhanahu wataala rabbi ubangiji na wanda ya halicce ni yana bani arziki yana bani lafiya shi yake kula da rayuwata komai shi yake mu to wannan Allah da ya halicce ni shine abin dogoro na tsaya akan addininsa bana shakan komai bana shakan kowa to wannan ma ana nuna mana darasi da'iya dole ya zama mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala kaji Allah nan ya ishe ka in ka samu daga Allah ka samu wa daga Allah an cutar da kai Allah ne ya kaddara ba cutar da kai ba Allah ne mai karewa to samun tawakkali yana da muhimmanci kuma tawakkali aiki ne na zuciya ba aiki ne na harshe ba mutane da yawa suna cewa tawakkaltu ala Allah amma kuma wani bai same shi ba babu tawakkali tawakkali ibada ce kalbiya kuma karfin imaninka ne zai sa ka samu tawakkali ga Allah subhanahu wataala kuma tawakkali matsayi ne wani in jarrabawa kaɗan ne zai iya tawakkali in kuma jarrabawa da yawa tana da girma ba zai iya tawakkali wani kuma jarrabawa ko ba ta da girma ko kaɗan ce ba zai iya tawakkali ba to matsayi ne gurgurdan saninka ga Allah gurgurdan imaninka da Allah subhanahu wataala zai baka tawakkali to sai da ya tawakkali inni lalle ni babu abin da zai hana ni tawakkali ga Allah subhanahu wataala rabbi ubangijina wa rabbikum ba ma ubangijina ba hatta ku Allah shi ya halicce Allah ne ya halicce ni ya halicce Allah ne yake kula da ni yake kula da ku Allah ne yake ba ku lafiya yake ba ku arziki to wannan Allah shi ne wanda nake dogaro da shi barazana da kuke yi baya tsoratar da ni sai ya kara da cewa ma min dabbatin babu wata dabba dike tafiya a ban kasa illa huwa akhidhun bi nasihatiha fa ce Allah shi yake rike da makarkudarta makarkuda ita ce gashi na abin nan gaban goshi ko shine nasiya to Allah subhanahu wataala kowace dabba yana rike da makarkudarta ma'ana wannan kinaya ce idan dabba ko mutum gashinsa na gaban goshi ko dabba musamman dabba an gariki dangam da karfi kuma kana da karfi yanzu dabban ne a matsayinta ba ta kuma shiga hannu ba sai inda kai ja ka tafi da ita ba ta da iko ana fahimta sai inda kai da ita zaka yamma da ita zaka gabas da ita zaka daure ita zaka kunci zaka bata ta tafi duk dai yazo kai ne kake da iko akan ta wannan kinaya ce ma'ana duk wata halitta kowa mutum da ba mutum ba mai hankali da mara hankali al'amarin su na hannun Allah Allah shike da iko akan su Allah shike mallakan su shike juya su shike sarrafa su Allah inda yake so zaka yi niyan abu in Allah bai ga dama ba ba abin da ka yi niyan shi zai faru ba akasin abin zai faru zaka fito daga gidanka misali zaka je Monday market sai Allah subhanahu wataala ya kawo wani dalili da baka tunanin sa sai ka samu kanka abulin kudu ko ba ka bane Allah ta'ala shi ke sarrafa bayinsa to anan wato dalili ne yake ba su cewa Allah shi ne wanda ya cancanci a yi tawakkali da shi a yi tawakkali a gare shi a dogoro da shi shi na yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala ubangiji na ubangijinku to daga cikin ayyukan da ayyukan Allah da nake dogoro da shi Allah na shi ne yake sarrafa komai da komai sai abin da ya ga dama yake faruwa babu wanda isa ya fita daga karkashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala in ka samu amfani da izinin Allah wani abu ne ya cutar da kai Allah ne ya kaddara Allah yana jujjuya al'amura a yadda yake so yadda ya so shi ke kaddara komai da komai ana fahimta to nan ma annabi Hud alaihi salam yana ƙara jaddada musu cikakken tawakkalinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa inna rabbi ala sirati mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki madaidaici inna rabbi lalle ubangiji na ala sirati mustaqim yana kan tafarki madaidaici tafarki madaidaici anan malamai suka ce ma'ana tariqul haqqi wal adl ma'ana ubangiji na yana kan gaskiya da adalci Allah mai adalci ne Allah mai tabbatar da gaskiya ne Allah mai son gaskiya ne Allah ta'ala shi ke bada nasara ga masu gaskiya shi yake daukaka wato gaskiya kuma malamai suka ce inna rabbi ala sirati mustaqim wannan wani ta'alili ne na tawakkaltu ala Allah dan me na tawakkali ga Allah baicin Allah shi yake sarrafa komai da komai al'amarin komai a hannunsa yake to Allah nan idan ya tashi sarrafa al'amura idan zai hukunta abu idan zai kaddara abu Allah ta'ala yana kaddarawa ne bisa ga gaskiya da adalci babu cuta babu zalunci a ciki to Allah da idan ya tashi yana abu da gaskiya zai yi da adalci zai yi shine wanda ya cancanci ka maida al'amarinka zuwa gare shi an fahimta amma duk wanda yake wani Allah zaka maida al'amarinka zuwa gare shi in ka dace yi maka ne adalci yi maka gaskiya idan baka dace ba ba zai maka adalci da gaskiya ba mutum ne ka ce mai gidanka ne zaka girma a karkashinsa shi zai baka jari shi zai baka menene cikin tafiya kwazam sai ka ga watan ya zo ya cuce ka kuma malaminka ne wanda ka girma a karkashinsa ya maka komai watan nan ka ga cewa ya cuce ka hatta iyayenka wani sa'i ka ga cewa sun cuce ka a cikin wani al'amaranka amma Allah ta'ala idan ka mai da al'amuranka zuwa gare shi inna rabbi ala sirati mustaqim Allah yana kan gaskiya da adalci Allah baya zalunta bawansa to ya jimici al'amuranka ya tafiyar da al'amuranka bisa ga adalci kuma Allah wanda yake da wannan matsayi shi ne wanda ya cancanci a dogara da shi duk da ana nuna mana muhimmancin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba komai Allah ne shi ya halice ka ba da shawararka ba ba da saninka ba kwatsam ka samu kanka a duniya Allah ne shi ne ya kare ka a cikin mahaifa wata tara wata bakwai wata takwas baka san ya kake ci ba duhu akan duhu ga duhun ciki ga duhun mahaifa sannan Allah ya kare ka kana ci kana sha ka fita duniya lafiya sannan kuma ka ce in ka dogara ga Allah Allah subhanahu wataala ba zai jibici al'amarinka ba wannan raunin imani ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama masu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala,
amin ya rabbi,
masu dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala,
amin ya rabbi.
Kuma Allah zai mu'amalance ka ne gurgurdan tawakkalinka. In abu ya tinkare ka, in kana da cikakken yaqini baka da dardar, sai ka ji kai nasara. Amma in ka sa shakka fa, kana jin ana wa'azi ayi tawakkali ga Allah, ayi tawakkali ga Allah, wani abu ya tinkare ka ce, tunda malamai suka ce idan aka yi tawakkali ga Allah za a samu nasara, bari yin tawakkali da shakka a cikin zuciyarka, to abin da ya fi dacewa kada ka tsaya a gurin gara kawai ka san hanyar, ka nemi hanyar mafita, don me babu baka da tawakkali, babu yaqini a cikin zuciyarka. Ana fahimta? Fahimta wannan.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
نعم. فَإِن تَوَلَّوْا إِلَّا كُجُوَ بَايَا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ, ni da hakika na isar muku, ma ursiltu bihi ilaykum, abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku, wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, Allah subhanahu wa ta'ala zai iya musanya ku da wasu mutane waninku ko wasunku, wa la tadurunahu shay'a, kuma ba za ku iya cutar da Allah da komai ba, inna rabbi lalle ubangiji na ala kulli shay'in hafiz, shine mai kula da komai. To nan ma dai annabi Hud alaihi salam ya sake tausasa harshe, tausasa zance, ya ƙara jan hankalin mutanensa, amma wannan karan tare da tsoratarwa. Fa in tawallau, Usman ne kuje mana, fa in tawallau an yi hazafin ta'i, idan za ku juya baya, bayan duk abin da na faɗa muku na wa'azi, abin da na kawo muku na hujjoji, na yi muku bayanin amfanin wa amfanin da za ku samu idan kun yi imani da ji da imani da ni, amma kuka juya baya, ku ba da baya, ba ku karbi sakon da na zo da shi ba, to faqad ablaghtukum, to hakika ni dai na isar muku, ma ursiltu bihi ilaykum, sakon da Allah ya aiko ni da shi, in so in fada muku na zo na fada muku, wa ma ala rasuli illa albala, ni ba ni da iko in hallaka ku, ni ba ni da iko bisa ga tilas in sa imani a cikin zukatanku, ni da aiki na isar da sako, kuma abinda Allah ta'ala ya sa ni na isar da sako, na riga na yi, na sauke wajibina. To daga nan kuma bayan ya faɗa musu matsayinsa, ga matsayinsa shi, to sai kuma ya fara tsoratar da su, wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, ubangijina zai iya musanya ku da wasu mutane wasunku, idan ba ku imani da shi ba. Ta yaya Allah ta'ala zai musanya wasu mutane da su, ma'ana zai hallaka su? Allah zai iya hallaka su su zama ta babu, su tafi, Allah kuma ya kawo wasu mutane daban, babu da zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala. To kawo wannan, akwai wa'idi, akwai tsoratarwa, idan ba ku garbi sakon Allah ba, Allah zai iya fushi da ku, Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka ku. To shi yasa kamar yadda muka faɗa jiya wajen da'awa, sai da me at-targhibu wa tarhibu, za ka fara da targhib, kana kudaitar da mutum, kana kudaitar da mutum, har idan an kai matsayin da baya ji, sai a rika sami tsoratarwa a ciki. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, sai ce wa la tadurunahu shay'a, ba za ku cutar da Allah da komai ba, ta wace fuska? Idan kuka ki ku yi imani da Allah, ku kadaita Allah da bauta, kuka ci gaba da shirka, wannan baya cutar da Allah da komai. An fahimta? Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha, in kun yi imani dan kanku, idan kun kafirce dan kanku, imaninku ba zai kari Allah ba. An fahimta? Kuma kafircinku ba zai rage Allah da komai. To shine ma'ana wala tadurunahu shay'a. Wasu malamai suka ce wala tadurunahu shay'a, idan Allah ta'ala ya kaddara ya zai hallaka ku, ya kuma hallaka ku, wannan ba zai rage wa Allah mulkin, ba zai rage wa mulkin Allah komai ba, Allah ba zai rasa wani abu ba. Kuma amma misali dan Adam, kuna 100 misali a gari, aka zo aka kashe mutum 50 ko 30, ba ku samu damuwa ba, an rage yawan ku, kira masu ilimi daga cikinku ne aka kashe, masu kudi ne wanda za su amfane ku. Amma ku idan Allah ta'ala ya hallaka ku, kun san mutum ba ku a nan, ba ku rage wa mulkin Allah komai ba. Dama ayyukan aishi ya kawo, yanzu kuma ya tafi da ku, saboda haka ku ne da asara. Duk wannan sauro ne kamar yadda muka faɗa, fadawa mutum amfanin da zai samu idan ya karbi sakon Allah subhanahu wa ta'ala, kuma asarar da zai yi idan yake imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To nan ma annabi Nuhu alaihi salam yana faɗa musu irin asarar da za su yi, su ne za su cuto, shi annabi Hud ba zai cuto ba, Allah balle Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci wanda ya halicce su. Sai ƙara nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbi lalle ubangiji na ala kulli shay'in hafiz, shine mai kula da komai, domin dama shine ya halicci komai, saboda haka shi ke kula da su, dama ba su ta hanyar ba su arziki da lafiya da ababen da sauran ababe na rayuwa, ma'ana shi yake kiyaye su, saboda haka yana ganin duk abin da suke yi. Ma'anar hafiz ya kunshi Allah yana jin maganganu, yana ganin ayyukanku, babu abin da zai buya daga ayyukanku, daga maganganunku za su buya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dama ko aka ce ma ka kula da wani abu, kamar security, an kawo wani an kulle shi ko an aje shi a wani guri, aka ce ka zo ka kula da shi, ta yaya za ka kula da shi? Duk maganar da yake kana mai da hankali ka ga me yake faɗa, in ya tashi in ya zauna za ka sa ido ka ga cewa me yake yi, wannan shi ne kulawa ko? To Allah subhanahu wa ta'ala yana kula da ku, ma'ana yana sane da maganganunku da ayyukanku, babu abin da zai buya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To indai haka ne kuma duk abin da kuka yi Allah ya kiyaye, an rubuta an ajiye, Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mu. In alkhairi ne, Allah ya saka da alkhairi, in kuma sharri ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku gurgudan mummunan aiki da kuka aikata. To nan ma dai annabi Hud alaihi salam ya ƙara jaddada musu cewa wato lalle Allah ne shine mai iko, imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine maslaha a gare su. Na'am.
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود.
نعم. الله تعالى كشا ولما جاء أمرنا لوكو سند الأمر أمو يزو نجينا هودا مكوز إيرد النبي هود والذين آمنوا معه لكم ولا نسكي إيمان تعليل شيء برحمة منا دوات رحمة غليم ونجيناهم كما مكوز إيرد سو من عذاب غليظ دق عذاب mai tsanani ba mai girma. Anan kuma Allah ta'ala yana babu labarin irin yadda Allah ta'ala ya hallaka mutanen annabi Hud alaihi salam da suka ki su yi imani da annabi Hud alaihi salam. Walamma jaa amruna, lokacin da al'amuranmu ya zo musu, ya zo amruna mai shi ne mai amruna bi ihlakihim, ma'ana umarninmu na hallaka su, lokacin da azaba ta zo musu, najjaina hudan sai muka tsere da annabi Hud alaihi salam. Walladhina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, bi rahmatin minna, da wata rahma daga gare mu. To anan duk da cewa annabi Hud alaihi salam shi da mutanensa sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala, annabi Hud shi ne jagoran masu imani da mutanensa wanda suka yi imani da shi, sauran mu'mini sun yi imani da shi, sun tsira daga azabar Allah. Allah ya tsayar da su dan aikin su kadai, dan imanin su kadai, ko ko tserar da su wata rahmaci daga Allah, rahmaci daga Allah. Kamar da muka isharar kwanakin baya, aikin ka kadai ba zai kubutar da kai ba. Kai a zahiri kaga kai aikin ne ko, kama ina tabbacin ka aikin ya kyau, ina tabbacin ka aikin Allah ya karbe shi. Saboda haka samun ku huta rahmaci daga Allah, bi rahmatin minna. Usman da muke cikin kawo da na kira da wata babbar rahma. Me yasa ta zama wata babbar rahma? Saboda azabar tana da girma, duk da girman azabar da ta sauka, Allah ta'ala ya tausaya musu, ya tsayar da su. Wala jinam kuma muka tsayar da su min azabin ghalidin, daga azaba mai tsanani. Anan malami suka ce amman maita najjaina, najjaina sau biyu. Walamma ja'a amruna, da al'amarin mu yazo, najjaina, muka tserar da annabi Hudu da mutanansa waɗanda suka yi imani da shi. Da me aka tserar da su? Daga azabar da aka halakar da mutanen da suka, mutanansa wanda ba su imani da shi ba. Kuma wa najjainahum min azabin ghalidh, kuma mun tserar da su daga azaba mai tsanani, mai girma, gobe kiyama kenan. An fahimta? Haka wasu malamai suka ce, wasu malamai suka ce walamma ja'a amruna najjaina hudan walladhina amanu bi rahmatin minna. Anan Allah ta'ala ya nuna cewa sun kubuta, sun tsira, anan duniya ake nufi. Wa najjainahum min azabin ghalid, wannan kuma bayani ne da me aka tsirar da su daga azaba mai girma wanda Allah ta'ala ya saukar, ya halakar da mutanen annabi Hud. Tushe sa malamai suka yi wa fassara min azabin ghalidin, fassarori guda biyu. Wasuka ce azabin ghalidin, azaba mai tsanani, mai girma, azabar da aka halakar da mutanen annabi Hud da ita. Wasuka ce a'a, azabin ghalid abin nufi da wannan azaba ta gidan lahira. Dukkanin malamai sun kawo almuhim, kowanne ko ta fassara dai bata fita daga ayan ba, domin a ƙarshe da abin da za a fahimta, Allah ya tserar da annabi Hud da waɗanda suka imani da shi daga azabar da aka saukar, aka halakar da wanda ba su imani ba. An fahimta? Kuma gobe kiyama Allah ta'ala zai kare annabi Hud da waɗanda suka imani da shi daga azaba ta gidan lahira. An fahimta? Dukkan fassarori sun fita. Sai Allah ta'ala ya ce wa tilka adu, kafin mu shiga wannan aya, anan Allah ta'ala ya kawo a dunkule, ya ce mun tserar da mutanen annabi Hud daga azaba da aka saukar, da kuma azaba wadda za ta taho gobe kiyama. Tunda bari mun ji aya ta gaba sai mu bayani, tunda Allah ta'ala ya kawo cewa da nan so in yi bayani akan ya aka halakar da su, to amma ina ganin zai fi dacewa da aya ta gaba. Wato yi fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyama ala inna ada kafara rabbi ma labuda li ali qawmi hud. Ana sai ya kawo yi bayani a takaice irin yadda Allah ta'ala ya halaka su. Wa tilka adu, na'am, ala inna ada kafara rabbahum ku, wa tilka adu, wadancin adawa, ajhadu bi ayati rabbi, sun kafirce wa ayoyin ubangijinsu, wa asaw rusulahu, suka wato sabawa manzanninsa, wattaba'u, kuma suka bi amra kulli jabbarin ani, umurnin ko duk wani mai girman kai kuma anidin mai taurin kai. Allah ta'ala bayan ya faɗa mana cewa ya tserar da annabi Hud da waɗanda suka yi imani da shi, to kuma sai ya sake kawo mana cewa irin yadda su adawa suka kafirce. Inda kai, inda a tunaninka ne ba alqur'ani ba, ka san kamata yi wato maganan tserar da annabi Hud da mabiyansa ya zo bayan adawa sun kafircewa Allah, sun sabawa mai manzo, domin kafircewa wato Allah, sabawa manzo, shi jawo mai aka saukar musu da azaba. Kuma daga nan ne aka tserar da mai annabi Hud da mabiyansa. Amma alqur'ani salonsa daban, fasahasa daban, balagarsa daban. Wa tilka ishara aka kawo, wa lit ta'anith, ga me ake ishara to shine malamai suka ce wa tilkal isharatu lil qabila aw al umma qabila aw al umma mana wa tilkal qabila wancan qabila ta adawa ko wancan al umma ta adawa jahalu bi ayati rabbihim asali ma'ana al jahlu shine al inkaru shadid tsananin kin abu kuma jahada yata'adda bi nafsihi jahadtu kaza naki wannan abu amma Allah ta'ala ya kawo shi yayi ta'filin yayi ta'addi da alba to shine malamai suka ce anan ya kunshi ma'anan kafircewa wajahadu bi ayati rabbihi kuma suka ki ayoyin ubangijin su ma'ana suka kafircewa ayoyin ubangiji basu yadda da ayoyi da annabi Hud alaihi salam yazo da su ba wa asaw rusulahu kuma suka saba wa manzannin Allah to annabi nawa aka tura musu manzo nawa aka tura musu annabi hu shi kadai amma Allah ta'ala yake cewa wa rusulahu manzannin sa domin duk wanda ya ƙaryata manzo guda daya kamar ya ƙaryata dukkanin manzanni to me yasa kamar ya ƙaryata dukkanin manzanni me yasa domin asalin da'awar su dai ce ya qaumi ibudullah amma ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أتبتر وألا بوجا أبوتا وألا شيك دي كدا أي مسا شركة وانا اتجد دعور دكني أنا باوا تقا وانا أن منزود أكا أي قومس يازو يكراس زوا كبوتا وألا سك كريا تاجي تزوا النن دي كريا تمنزونسا وان دي كراش زوا كبوتا وألا ya yadda da wani manzo kafin manzonsa wanda ya kira mutane zuwa ga Allah bai yadda shi to raka idan sun karyata manzo daya kamar sun karyata manzanni gaba daya ne domin da'awar manzanni gaba daya da'awa ce iri daya abauta wa Allah shi kadai wattabu kuma suka bi amra umrin kulli jabbari duk wani mai girman kai anidin mai taurin kai akwai manya waɗanda suka saboda girman kansu ba su yarda da Allah ba ba su imani da Allah ba ani mai taurin kai duk bayanin da za a yi musu ba za su yarda duk inda za a canja salo ba za su yarda ba to irin wannan kuma ba tsayawa za su yi ba wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru biha ba kyare mutane za su yi ba za su rika kiran mutane zuwa ga kada su yi imani da manzanni kada su imani da manzo da aka aiko kamar da Allah ta'ala ba mu labari dangane da mutane annabi Nuhu alaihi salam al-mala'u masu fada aji domin su ba su imani ba kuma za su hana mabiyansu su imani da manzo to shine Allah ta'ala yake cewa adawa laifin da suka yi shine sun kafirce wa ayoyin Allah sun saba wa manzo da Allah ta'ala ya turo musu mai kun su bi umarnin Allah umarnin manzo suka bi umarnin azzalimai manya azzalimai masu taurin kai waɗanda ba su san Allah ba suka daura su akan tafarki mara daidai su kuma yadda suka bi su to wannan kuma yana nuna mana hatsarin manya idan suka saki hanyar Allah subhanahu wataala su za su bata su ma kuma za su batar da wasu mutane to Allah subhanahu wataala tsare mana imaninmu to duk waɗannan kisoshi Allah ta'ala yana ba mu ne don mu ɗauki darasi ba wai in karanta a matsayin adawa Allah ya hallaka su shi kenan ya wuce ba a'a don me Allah ya hallaka su don me to ɗauki izina da wannan Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarmu hutuntunu da suke faruwa ƙasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya kawar da su Allah subhanahu wataala ya hana ya kare al'umma musulmi da zalunci masu zalunci Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu kyawawan ayyukan Allah subhanahu wataala ya karba mana wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan.